بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقوى مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا قارجت الجودير من الله سبحانه وتعالى ليس هيك بام دام نمن شيء قبل وأن كراتون علم أصول الفقه دمكي وأن كراتون دمكي أو كاد قالت كافين أصول المذهب المالكي نال الإمام أحمد بن محمد بن أبي كف الولاكي الشنقيطي المحجوبي. كراتون ليه قبلها ما جانا ليه أكن إجماعي. Kamar yadda muka sani, littafin nan ya kunshi wasu kawaid ne da al-Imam Malik yake dogara da su wajen fitar da hukunce-hukunce. Mun karanta guda bakwai kenan yanzu. Shida daga ciki suna da alaka da Al-Qur'ani da hadisi ne, sannan na bakwai daga ciki shine ijma'i. Mun yi bayanin ijma'i a takaice daidai gurgudu. Yanzu karatun mu na yau zai zama kan kiyasi ne insha Allah, wanda ya zo a cikin baiti ɗaya da baitin da ya magana kan ijma'i. Baitin nan na 13 wanda ya ce summata ijma'un wa qaisun wa amal madinati rasuli asqa man badal, wato sannan ijma'i wanda muke magana akai summa wa qaisun sannan qiyasi wa amal madinati rasuli da amalu ahli almadina asqa man badal, wanda shine annabi sallallahu alaihi wasallam mai wannan madina din yafi kowa iya kyauta. To yanzu menene qiyasi? Qiyasi shine tun farko mun sani kasancewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicce mu, shi ya sa ya cancanci ya zama shine maganansa, shine abin dogaro, shine abin tsara rayuwarmu, shine shari'a, shine manhaji. Sai kuma ya ce mana annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya faɗi magana to kamar shine ya faɗi, mu biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama. Daga nan ne sai muka samu Al-Qur'ani, kamar yadda Qur'ani yake hujja haka nan hadisi shi ma yake hujja. To sai malamin yayi bayani akan nasul kitab da zahirul kitab da mafhumul muwafaqa da mafhumul mukhalafa da iktiza'un nass da isharatul nass, ai dalalatul ima, dalalatul isharati da dalalatul ima. Yanzu kuma sai magana akan ijma'i, wanda shi kuma magana ne na wasu manyan malamai, ko ijma'i ne na wasu manyan malamai wanda suka ce lallai abinda Allah subhanahu wataala yake nufi gabayansa shine kaza, abin wannan abin daidai ne, wannan abin ba daidai bane. Shi kuma yana daga cikin abin da Ash-Sharifu Tirmidhi a cikin littafinsa Miftahul Wusul ya kira shi da lazimun an aslin, yace wato shi al-aslu din nan ko kuma ad-dalilu, yace ad-dalil, dalili da a cikin shari'a ya kaskashi biyu ne, akwai aslun bi nafsihi, akwai lazimun an aslin. Aslun bi nafsihi shine kamar al-Qur'ani da hadisi, akwai kuma lazimun an aslin shine kamar ijma'i. Shi ba asali ne akan kansa ba, lazimi ne na asali, saboda shi ya dole shine ya dogara da Al-Qur'ani din nan ko hadisi kafin ya samu. Babu wani ijma'i da ake yi babu madogara. To amma su ko Al-Qur'ani da hadisi idan aka yi abu babu magana, ina ne hujja? Qur'ani kawai shine karshen hujja, haka nan hadisi shine karshen hujja. To shi kuma qiyasi, shi kuma qiyasi sanda ya zama ka rasa hujja daga Al-Qur'ani, ka rasa daga hadisi, ka rasa daga ijma'in malamai, yanzu abin da zaka yi shine kai qiyasi. Menene qiyasi? To qiyasi yana da yani akwai ta'rifat da yawa, kamar yadda muka sani tabi'a ne na ilimin usul fiqh, ai ta ta'rifat, ai ta munakashan ta'rifat din, amma mu ba za mu shiga zurfafawa cikin bayani akan sabanin malamai a cikin ta'rifi ba, domin mu muna ganin littafin mu matani ne matsakaici, wanda ko in ce takaitaccen matani ne wanda ba ya fara da ilimi bane. In fact shi ko tarihin ma bai kawowa dogaro da cewa shi wannan littafin bayani ne dan wasa'awa ba. To qiyasi shine kawai ya zama kana da wata matsala a gabanka, kana neman mata hukunci, ka duba Al-Qur'ani baka sami hujja ba, baka sami hukuncin ta ba, ka duba a hadisi baka sami hukuncin ta ba, ka duba a cikin maganganun malamai baka sami hukuncin ta ba, sai ka rasa yanda zaka yi da ita. Sai aka ce to abin da zaka yi anan yanzu ka duba ka gani shin a cikin abubuwan da Al-Qur'ani da hadisi da ijma'i suka yi magana, akwai wani wanda akwai wata matsala wacce ta yi kama da irin taka ɗin nan na gabanka? in ka samu tai kama da ita to kamanceceniyar nan yana da sharuɗa shi kuma ba kawai kamanceceniya na cewa misali Allah subhanahu wataala ya halasta shan ruwa sai ka ce to wannan shayi shi ma ayi ruwar wani kawai shi ma bara halasta shi ba a'a dole akwai abin da ake cewa al'illa wato dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya halasta ruwan nan ko dalilin da yasa Allah ya halasta kaza ko dalilin da Allah yasa ya haramta kaza wanda ake cewa al'illa wato dalili to idan ka samu wannan dalilin yayi daidai da irin abin da ke gabanka wato misali kaman giya da ake yawan buga misali da shi giya Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi a cikin hadisi mabambanta kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram duk wani mai wani abu mai bugar da kwakwalwa mai samaye mai batar da hankalin mutum haramun ne kuma khamr yana yin wannan abu saboda haka khamrun haramun ne to kaga anan duk sanda ka sami wani abu wanda ya saka kaga anan wannan hadisin ya nuna maka cewa abin da yasa aka haramta giya shine kasancewansa mai yin iskar ne mai sanya iskar ne mai sanya sukur ne maye to anan duk sanda ka sami wani abu mai samaye sai ka ce eh to yayi kama da wannan matsalar taka sai ka ce to shi ma a bashi irin wannan hukuncin wannan shine ake nufi da kamanceceniya ba ana nufin kawai irin kamanceceniya na ido ko na ido wanda zai zama ko na kala ne ko na kamshi ko na abu ba a'a dalilin da yasa aka baiwa mai asalin hukuncin nan hukuncin shine ya sun yi daidai da wannan wanda bai da hukunci din wannan shine ake nufi da kamanceceniya da ake iya sanyawa a kiyasi da ake lura da shi a cikin kiyasi saboda haka yanzu a takaice menene kiyasi kiyasi shine ka dauki wani abu wanda wata matsala ko wani hukunci wanda ya zo a kan afwan ka dauki matsala wacce akwai nassi a kan hukuncinta ka daura ta a kan wata matsalan wacce babu nassi a kan hukuncinta saboda kamanceceniyar da ke tsakaninsu zan maimaita wato ka dauki hukunci na matsala wanda tana da nassi a kanta ka dora akan matsala wacce ba ta da nassi a kanta wato misali kamar yadda na yana giya dinnan giya yana da nassi akan cewa ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta giya ga nassi na wannan shi to sai ka dauki hukuncin nan na haramcin da aka dora wa giya ka dora wa annabi ka ce shi ma yanzu ya samu wannan hukuncin irin na giya saboda mene saboda sun yi kamanceceniya kamanceceniyar nan kuma ba wai kamanceceniya ne na cewa dukan su ruwa ruwa bane ko kuma dukan su kanshin su kaza bane ko kuma dukan su da kaza ake yin su a'a kamanceceniya ne na cewa dalilin da yasa aka haramta giyan nan ya tabbata akan dalilin akan wannan nabiz din da ke gabanka wannan shine ake nufi da al-qiyas saboda haka al-qiyas yana da sharuɗa guda hudu ko ince yana da arkan guda hudu rukuni na farko shine al-aslu idan aka ce al-aslu abin da ake nufi da shi shine matsalar ka wacce take da nafsi a kanta kaman giyan kenan anan inda muke buga misali aslu dai shine giyan ka wacce take da nafsi a kanta sannan duk da akwai wasu suna ganin cewa ba ita ce aslu ba dalilin da yasa aka wato dalilin na al-aya annasu din da yazo akan wannan matsala ne asali din ita ce ake cewa al-aslu domin ai dama aslu an sani tun a asalin karatun usul fiqh idan aka ce aslu ana nufin dalilu ne to amma dai wannan sabanin wasu ne haka wanda ba sai mun shiga ciki ne mun fada da ba to shar'a ya rukuni na farko ne al-aslu rukuni na biyu shine al-far'u shi kuma al-far'u shine matsalar ka da take gabanka wacce ba ta da nassi a kanta din dole ne ba za ka taba samun kai kiyasi ba sai ya zama akwai waɗannan guda biyun tare da biyun da zamu zo kansu na farko ya zama akwai matsala wacce za ka iya kiranta da matsayin aslu saboda tana da nassi a kanta na biyu dole ka sami far'u wacce ba ta da nassi a kanta abu na uku shine al-hukm ko a ce hukmul asli hukuncin da aslun nan yake da shi aslu ka riga ka gane shi abinda ya rage shi ne hukuncin da aslu din yake da shi misali idan khamru din ne to menene hukuncin da ke kansa sai ka ce haramci ne idan kana son kai kiyasi akan misali kai kiyasin sadaki ne akan haddin sata shi ma zaka iya cewa to sadaki din nan yana da nasi akan haddin sa sai ka kawo ka ce to ka kawo nasi okay hukuncin nasa menene shine wajibi sai ka ce to zamu kiyasin nan zamu daura mu far'in nan wannan hukuncin sannan abu na hudu a cikin arkanul qiyas shine al-illatu al-illatu kuma shine muka bayanin sa a takaice wato dalilin yin wannan hukuncin mun sami al-aslu wanda wato shine mas'ala da take da nafsi muka sami al-far'u shine mas'ala wacce ba ta da nafsi muka sami al-hukm hukm al-asli muka sami hukuncin wannan aslin nan mai nafsi akan ta to yanzu abin da ya rage mana shine dalilin da yasa aka daura wa dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya baiwa wannan aslu din wannan hukuncin da ake magana saboda ka dauko wannan hukuncin ka tsora shi akan mas'ala ai akan al-farqu din da kake dake gaban ka kake son ka nema masa hukunci waɗannan abubuwan guda hudu su ne ake cewa arkanul qiyas kuma kowannen su yana da sharuɗa masu yawa amma mu za mu bi a takaice insha Allah na farko al-aslu shar'i shine dole aslu din nan ya zama yana da wato ya zama yana da nafsi da yayi magana akan hukuncin sa ba shi ma kiyasi akai aka samar da shi ba wato kaman jiyan nan misali dole ne ya zama yana da nafsi yana da aya ta alqurani ko hadisi ko ijma'in malamai wanda ya ba da hukuncin nan nasa ba zai yiwu ya zama kiyasi akai aka gano shi sannan kuma shi ma a zo ai kiyasi akan wannan far'in da aka samu ba ba a haka shar'i na biyu shine aslu din nan dole ya zama an yi ijma'i akan yarda da shi ko kuma da kai da khasu dinka wanda kuke jayayya tsakani akan wannan kiyasin kun yarda da wannan abin to haka nan da sauransu sannan okay akwai wasu sunaye suna da muhimmanci kila za su taimaka mana wajen gane wa'innan al-aslu wal far'u wal illatu wal qiyas ay wal qiyas ay wal illatu wa hukm al-asl din shine al-aslu inna ana cewa al-maqis 'alayhi wanda akai qiyasi akan sa shi kuma al-far'u ana ce masa al-maqis shine akai maqiyasi din to sai abu na biyu shine al-far'u shi kuma menene sharadin sa sharadin sa shine ya zama wato wannan al-maqis din nan shine ya zama babu wani hukunci babu wata aya ko hadisi da ya magana akan sa idan aka samu akwai magana akan sa to shikenan ya tashi ba za a iya masa kiyasi ba domin yana da hukuncin sa babu yanda za a yi ka kawar da hadisi ka koyar da alqur'ani mai girma ka kawar da ijma'i ka zo kai kiyasi akan abin da ka samu masa da hukunci ba a yin haka sai shi kuma al-hukmu shi kuma wannan wazi ne ba ya da wasu ƙarin bayani ila kawai dai an sani cewa hukuncin asalin nan dole ya zama an yi istifadar sa daga wa'innan adilla din da muka baro ne na alqur'ani da hadisi da ijma'i ba zai yiwu kamar yadda na faɗi ya zama yasin sa akai aka samar da shi ba sannan al-illatu wannan al-illatu gaskiya yana da sharuɗa da yawan gaske mafi muhimmanci da gaske shine al-ittirad ya zama akwai ittirad duk sanda aka sami al-illa din nan ana samin al-ma'lul din duk sanda aka sami wato har iskar ana samin haramci duk sanda aka sami iskar ana samin haramci to idan ya samu haka ya faru to shikenan sai a ce to wannan ta tabbata ta zama illa din sai a ce to yanzu duk sanda muka ga iskar to lalle zamu tabbatar da haramcin nan koda ba akan giya bane koda akan wani abu ne wanda aka kirkira sabo wannan shine a takaice bayani akan kiyasi kuma wa'innan su ne akan su amma akwai abubuwa da yawa da suke da alaka da kiyasi din nan wanda lokaci ba zai bamu dama ba kuma yanayin abin da muke karanta shi ma ba zai bamu dama ba sai da kila a karatu na gaba da yake mun sani ko in ce a littafi na gaba domin mun sani kiyasi shine mafi girman babi mafi muhimmancin babi a cikin ilimin usulul fiqi ilimin usulul fiqi abu ne ila zaka iya cewa abu ne guda biyu zuwa uku abu na farko shine na farko dai asali shine usulul fiqi na magana akan dalili shi kuma dalilai na fiqi to na farko shine dalilin da akwai nasi akan sa na biyu kuma dalilin da babu nasi akan sa to dalilin da ke da nasi akan sa abin da ya wadawa gare ka shine ka fahimta shi kuma dalili na biyu wanda abu na biyu wanda baya da nasi akan sa shine ya za a yi ka samar masa da hujja ya zama ya sami ai ka samar masa da hukunci tare da hujja madogara akan wannan abin saboda haka akwai karatu mai fadi a cikin sa akwai magana akan me yasa kiyasi ya zama hujja akwai magana akan illa din da idan muka fara shiga cikin sa ya ake gano misali masalikul illa ya ake gano su sannan akwai magana akan tahqiqul manat tanqiqul manat takhrijul manat wayannan duka abubuwa ne wanda suke da magana suke da alaka da illa amma ba za mu iya yin bayanin su a wannan karatu ba insha Allah sai zuwa littafi na gaba da fatan Allah ya haɗa yanzu za mu tsaya a wannan karatun a yau sai kuma goyen karatu na sashi mai zuwa الله يحفظكم لافيا اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته